أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu wataala da ya ja rayuwar mu ya kama wannan yini mai tarin albarka yini Laraba wanda yau yayi daidai da 29 ga watan 1 musulunci watan al-Muharram yau hijira da shekara 1445 hakan yayi daidai da 16 ga watan 8 miladiya 2023 barkan mu da kasancewa cikin wannan masallaci mai tarin albarka da ke jikin gidan distinguished senator Muhammad Danjuma Goje a wannan unguwa ta mu mai albarka unguwar Fantami a nan fadar jihar Gombe domin tattaunawa an kira abin da nasiha ko muhajara ko lacca ko duk abin da aka samu suna bisa wani mautu'i da aka ambaci tattaunawar da shi shine tasirin kalma muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagora ya ba mu ikon karanta daidai da fahimtar daidai da kuma aiki da daidai da shiga cikin gidan masu aikata daidai a gobe alkiyama Allah ta'ala ya ba mu da kuskure da aiki da kuskure da fada makon masu kuskure a gobe alkiyama Allah ta'ala ya mana jagora alaramma shekaru 2 zuwa 3 baya ko 4 duk wanda ya san majalisin karatu na tafsiri da shi muke to sai Allah ta'ala yayi sama da shi amma sama ba ta ba hoshe ba sai Allah ya ƙara daraja ta daukaka yanzu alaramma mazaunin Abuja ne idan kan shi a Gombe to ziyara ya kawo mana ko hutu ya samu saboda kai ni dai ya mun nisa sosai ni ina Gombe ina Abuja amma da tare muke da shi kuma Abuja bai taba kira na ba gaskiya amma dai so shi kenan za mu dan zuba a lokacin mu gani akwai lokacin da bambanta bai na mi karatu sau hudu da shi a yini daya makai walima uku da tafsiri guda daya duk a yini daya a wata juma'a domin mutum ne mai kokari mai lafiya mai hazaka kuma ni ma dai ya ban wahala a lokacin Allah dai ya sa ni dauri da kai gaci muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagora ya zo hutu gami da bikin wani abokin shi da aka yi a sati da gabata kuma har yanzu hutun bai kare ba muna nan muna cin moriyarsa kafin ya koma muna fatan Allah ta'ala ya albarka tunda ya zo insha Allah lacce da shi zai ba za mu bar shi ya zo ya zauna haka ba da shi za mu yi mun bukaci ayoyi zai iya kawo bi iznillahi ta'ala Allah ta'ala ya mana jagora wannan majalisi namu ne wannan ba shi bane karo na farko ko na biyu ko na uku da zan wannan majalisi majalisin ya zama namu gaskiya amma abotan majalisin mun shako da su sai dai abubuwa ne da yake suna da yawa za a kama dan shafi watanni ko abin da ya kai haka ba a zo an sake zama an tattauna ba amma suna nan suna ta kokari iyana su gaskiya akan lokacin kada ya dinga yin tsayi a dinga maimaitawa lokaci bayan lokaci Allah ta'ala ya mana jagora a ya'yan uwa masu albarka in aka ce kalma to wata aba ce wanda take da bangarori guda biyu akwai bangaren ta na alkhairi na'am akwai kuma bangaren ta na akasin alkhairi a qur'ani yana ba mu labari cewa alam tara kayfa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan
alam tara kayfa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون
وانا بانجر إليك المكان bangare da nace tana da bangarori guda biyu akwai bangaren alkhairi akwai bangaren akasin alkhairi kuma duka qur'ani ya bamu labari da kuma goyen bayan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala yake cewa alam tara kayfa daraballahu mathalan kalimatan tayyiba Allah yake shin ba ku gani ba inda Allah ta'ala yake buga muku misali da wata kalma yace kalimatan tayyiba kalma mai kyau wanda a galibiyar malaman tafsiri sun ce ita ce kalimatu shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma mahallu shahid ana Allah ya kiraye ta da kalma kalma kuma shine wata jumla da za ta bada ma'ana to Allah ya kiraye kalma mai kyau sai siffanta ta da wata bishiya ita ma bishiyar mai kyau wanda wannan bishiya malamai suna ce tace bishiyar dibino asluha thabit wanda tushen bishiyar jijiyoyinta sun tabbatu cikin ƙasa wa far'uha fi sama resanta kuma sun yi sama tukuti ukulaha kullu hinin bi izni rabbiha tana ciyar da ƴaƴanta da abincin cikinta kowace shekara da izinin ubangijinta wa yadribu llahu al-amsal lin-nasi la'allahum yatadhakkaru Allah iya bugawa ku mutane misali da alqur'ani ko hakan zai sa ku wa'azantu kun ga anan qur'ani ya ce akwai kalima dayyiba kuma akwai akasanta wacece
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار
وأني ساكي سيادمو ومثل كلمة كبيثة شيني محل الشاي أكو كلمة وكما كبيثة ممونر كلمة bata da ɗanɗano a baki bata da ƙanshi mai daɗi bata da daɗin ji bata da daɗin gani ita ce kalima kabisa wanda wasu malamai ita ce kalima to shirk ko duk wata kalma da za a saɓi Allah da ita muhallu shahidi shine akwai kalima tayyiba akwai kalima don kabisa to kalima tana da wannan tsarafain din janibul khairi da janibul shar yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sau da dama mutum zai saki bakin sa ya furta wata kalma la yulkiha biha balan wanda wannan kalmar baya aune da ita bai ma kula da ita ba wajen fada ya hawi biha saba'ina kharifan fi nar jahannam wanda kalman nan daya za ta iya mai sanadiyar zaman wuta na shekara 70 a lahira kalma guda ɗaya kawai kalima akwai wani lokacin da ummul mu'minin Aisha Allah ya kara yarda da ita ta fadawa nana Safiya ita ma ummul mu'minin Allah ya kara yarda da ita din matan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ita ummina Aisha take fadamawa ummina Safiya bint Uyayy take fada mata cewa iyayenta Yahudawa ne asalin su ba kaza bane irin kalmomi dai haka wanda mai ji ba zai ji dadin su ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce da ummul mu'minin Aisha wannan kalma da kike fadawa yar uwarki wajen zaman gidan miji da a ce kalmar za ki iya tofar da ita cikin kogin Nilu da sai yare ne yayi baki kirin gaba ɗayan kogin domin irin munin kalmar yanda Allah ya munna kalmar shine kalmar zagin wani ko cin mutuncin wani ko gibar wani Nana Aisha idan ka rantse daga nan zuwa sama kashi yar aljanna ce ba za ka yi kafara ba manzon Allah ya tabbatar da ita aljanna ce kuma ya ce an tambaye shi duk cikin mutane wa yake kauna duka sai ce Nana Aisha yake kauna aka ce amma za ka yi shi babanta tana da maza ya da yawa wanda ba a wannan fagen muke ba amma ta faɗi kalma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa junior musulunci munin kalma shine ka faɗa wani musulmi kalmar da ba zai ji daɗi ba ka faɗa masa kalmar da za ta ɓata masa rai zai ji ta a ransa don ka fi ƙarfinsa ko don kai shugabansa ne ko don kai malaminsa ne ko don kai waye ɗinsa ne ka faɗa masa kalmar da ransa zai ɓaci to babu shakka tana da muniyar gun Allah saboda kamu kiyaye ya uwa musamman a irin wannan zamani yanda al'umma suke barin zance kai ka ce an musu wahayin duk abin da saka da masu wada ka ka sani na sani tun ran da muka balaga aka bude mana littafi wallahi duk abin da zamu furta mu fada mala'iku suna riko da din suna ji shi kowace irin magana shi shi yasa sai na Abubakar radiyallahu anhu akwai lokacin da ya kama harshen sa ya rike da aminci sai na Umar yake cewa ma haza ya amirul mu'mini ya amirul mu'mini me kake haka ka rike harshen ka da hannu sai cewa la harshen ne in nayi wasa zai gangara da ni gunda ba zan iya fitowa ba sai na Abubakar shi ma kai rantsuwa daga nan ta tabo sama kace dan aljanna ne ba za ka gafara ba manzo Allah ce Abubakar fil janna Abubakar fil janna Abubakar fil janna amma iya jin tsoron abin da harshen sa zai fada wanda iya tsoron me zai kasance da shi gobe kiyama gaban Allah wa'azu daga cikin magabata kamar alƙali Iyad wanda ya rubuta littafin Ash-Shifa an ce a sati daga yau zuwa rana ita yau in ba karatun alƙur'ani ba in ba azkar ko istighfari ko salatin annabi ba in dai magana ce ta ni da kai sai ya kirge maganganun da ya sati sai ya kirge su na ce kaza an ce min kaza na faɗi kaza alƙali Iyad an ce sai ya kirge maganganunsa na sati domin taka tsantsan da yake da harshen shi amma daga sallar magariba zuwa zaka cika kirge magana da ka faɗa ba za ta girgu ba ba dan ma Allah ya san kana cikin masallaci ba amma yinta to wannan shine dalilin da ya sa muka zabo wannan maudu'i a irin wannan lokaci da al'umma har Allah har ga manzon Allah har ga Qur'ani har ga ayoyin wallahi wa ansu ba sa mutunta magana game da su wanda wannan iya iya sanadiyar jefa mutun cikin kafirci iya zama sanadiyar fadawa mutun cikin fishin Allah akwai lokacin da aka tafi yaki yakin Tabuka akwai wani daga cikin munafukai sai yake siffanta sahabbai da ragwaye ne su suna da yawancin abinci suna da tsoron abokan gaba ɗaya daga cikin sahabbai sai ya ce wallahi kazzabta innaka munafiq wallahi wannan kalaman da kake kai makareci ne kuma kai munafiki sai na je na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya je alqur'ani kada sabaka kafin ma ya je qur'ani ya riga shi Allah ya yi wa manzon Allah wahayin abin da wallahi sai alta
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين
الله تعالى كيتشا ولا إن سألته إن كتم بيسو ليقولون لا ذاك جسنا تشيوا إنما كنا نقود ونلعب أي والله واسامي كدام من شكا ظامكما dan mun ce kai wannan al'amari kamar kaza dan mun koyi wani faɗa magana ta baki ai wannan shine abin da muke kawai inma kunna nakhudhu wa nal'ab wasa ne wurgi ne kawai sai Allah ya ce a faɗa musu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi da Allah da ayoyin Allah alqur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuntum tastahzi'un sunni abin isgili sunni abin wasa da waɗannan za ka yi wasa su ne abokan wasanka sai Allah ce la ta'tadiru kada ka fasu ba da imani ba ku da wani uzuri wannan kalmar ta sa kun kafirta bayan da ku musulmai ne kalma ce ba kalma sahabbai suna da cin abinci matsorata ne wannan kalmar sai Allah ce kada ka fasu ba da imani kun kafirta da bayan kuna da imani har in mun yi abuwa ga wa'ansu to babu shakka wa'an za mu azabtar da su domin su mujirman mutane ne mutane masu laifi da yawa kun ga tasirin kalma wanda ya haifar da bala'i da musiba wanda zai iya sabbabarwa da mutum fadawa cikin kafirci an fahimci wannan kuma wani abu da zamu ƙara fahimta sahabbai aka yi wa wannan sahabban manzon Allah aka suffanta da wannan to amma Allah sai karbe abin ya jingina gare shi yace da Allah da ayoyin Allah da manzon Allah za ku izgini shi mai fadar bai ce Allah ba bai ce manzon Allah ba bai ce Qur'ani ba sahabbai ya fada wa magana amma domin matsayin sahabbai da girman su a gun Allah sai Allah ya ce shi aka yi wa abu Allah ya ce manzon Allah aka yi wa Allah kuma ya ce Qur'ani aka yi wa saboda haka wa'ansu idan an yi wa'azi ko an yi nasiha ko an yi khutba an karanto ayoyi da hadisai kuma an yi fassara gurgurdan iko shi malami har in an budo wani shafi da shi mai sauraron bai masa ba bai ji dadin abin da aka faɗa ba sai ka ji ba ma malamin ba har abin da aka faɗa ne ma yi kwande mun shi al'ummar yau sun faɗa cikin wannan wadi suna cikin wannan hadari illa man rahima to mu gane kan cewa duk abin da ya shafi Allah ya shafi manzon Allah ya shafi alqur'ani daɗinsa daɗi ne rashin daɗinsa ma daɗi ne kar ka yadda fiskarka ko harshenka ya furta wani abu wanda zai zama to iya da muni game da wannan abubuwa mutum in yayi wasa zai fada cikin halaka mu sani ya ƴan uwa kalma kamar yadda qur'ani ya faɗa mana akwai kalma tsayiba akwai kalma kabisa idan mun ɗauko janibin magana ita kalma ɗin wanda ita kalmar kanta abin dubawa ce kuma wanda zaka faɗa wa kalmar shi ma kansa abin dubawa ne duniya ba wanda ya shahara da kafirci kuma qur'ani ya bamu labarin sa gurabi da yawa sama da 100 kamar fir'auna fir'auna shine kafirin da Allah ya fa ambatan sunansa a qur'ani fi da kowane kafiri kuma annabi Musa shine annabin da Allah ya fi ambatansa cikin alqur'ani akan annabawa gaba daya amma fir'auna duk da kafircinsa yayi da awar shi Allah ne ma gaba daya ya ce shi Allah ne Allah ma na dan madaukaki na sama amma duk da haka da Allah ta'ala ya ciro annabi Musa da annabi Harun su je su yi masa wa'azi sai Allah ya ce izhaba ila fir'auna innahu tagha
izhaba ila fir'auna innahu tagha فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى
النبي موسى عليه السلام الله يتروا شي زوا ga fir'auna kuma sai nemi a taimake shi da mataimaki sai Allah ya ce ga dan uwanka na Harun ka je dafa mai taimake ka annabi Musa annabi ne kuma shine yayin sanadiyar bawa dan uwansa annabi da wato ta inda zamu gane tsarkin zuciyar annabawa kenan da Allah ya ce Musa zan baka annabta zan tura ka ga Fir'aun sai ya ce Allah wa aki Harun ko afsahu
min wa akhi Harun huwa afsahu minni lisana fa arsilhu ma'i yadid an yusaddiquni inni akhafu an yukallibun
annabi Musa alaihi salam yake cewa Allah wa aki Harun huwa afsahu minni lisan Allah ga dan uwa na Harun yafi ni iya magana ma yafi ni dacewa annabawa bayin Allah kenan yanzu kamar kai ne mai girma gwamnati yasa ka kirawo ka misali an yi nomination na commissioner ba rantsar ba ko sai shi ai akwai wani wata ma'aikata guda biyu da za kirkiro saboda ka ina zata zan sa sunan ka kai man har ba kamar yadda sa tantance ka sai ka ce excellency wallahi akwai wanda biyu da cewa zaka iya to ka takaice abin dan annabta waye shugaban kasa ba ba wani matsayi da Allah zai kai mutai a duniya fiye da annabta babu shi daga annabta sai kasa kuma babu wani matsayi fiye da annabta to amma Allah yace zai nada mutum annabi sai yace Allah a ga dan uwana huwa afsahu minni lisana yafi ni ma iya bayani ya Allah wa fa arsilu ma iya dhibi an Allah ka aike shi in ma ni zaka tura da shi to Allah ka tura shi ya karfafe ni kuma yana gaskata ni kan abin da zan faɗa domin ina tsoron za su karyata ni sai ce sanashuddu adudaka bi aqika
qala sanashuddu adudaka bi aqika wa naj'alu lakuma sulmana فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون
التي تسنشد عضدك بأخيك زنتي مكيكا نقرب فيك لدنوانك هي سامتا صرف طاها سألك شوهارون أكي الله دنوانا هارو دنوانا هارو فدى الله تعالى يتشي ga harun din nan mai annabta kai ma annabi ne amma ku tafi zuwa ga fir'au izhaba ila fir'auna innahu tagha Allah ya ce fir'auna yayi dagawa ya wuce gona da iri ya sha ta fa karfin cikin sa an fahimta amma Allah sai ya ce fa qula lahu qawlan layyina la hawla wala quwwata illa billah Musa da kai da harun inji Allah idan kun je kun sami fir'auna adullah amma ku fada masa magana mai taushi ba zagi ba cin mutunci ba ai bata ku fada masa magana lallausar magana shine fa qula lahu qawlan layyina Allah ya ce la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha akwai yiwar ya wa'azanta akwai yiwar ya ji tsoron Allah ya ji abin da yake malamai suke cewa cikin hikimar Allah da ilimin sa na gaibi ya san fir'auna akabiri zai mutu to amma Allah yayi wannan dokar ne domin masu da'awa su irin magana da su amma yinta ba dan Allah bai san fir'auna akabiri zai mutu ba ya sani amma sai Allah ya san ya wuce ka'ida akan dukkan wani da'iya dukkan wani mai wa'azi to an fara da manya manya sune mursalai ulul azm to ku da za ku biyo bayan su ga irin method da za ku yi amfani da shi ba zagi ba cin mutunci ba habaishi ba cizgunawa ba mutsanta duk mai wa'azi wannan doka ce a gare shi jalla ya rike bayanansa ya dinga dora bayanansa kan ka'idar alkitab wa sunna tare da sauran maganganun malamai magabata amma gun wa'azi na ta'alim ko wa'azi na unguwa unguwa ko na kan minbari ko na kasa ko kutuba akan minbarin juma'a to kwata kwata bata da alaka da cin mutuncin mutane kwata kwata gune da ake lallashi ake so me laifi ya dena aka ake so me kokari ya kara kuma ake so rago ya meke wanda abin da bahaushe a gudu tara tsirta to ka'ida ce ta Allah zuwa ga dukkan musulmi in zaka faɗi magana musamman ga wanda yake aikata kuskure ko yake aikata laifi kai laifi ma ko da ganganci ne tunda laifin da Fir'aun yake da ganganci yake aikata ba ran sani bane amma sai Allah ya ce kar ayi mu'amala da irin mu'amala da yake wa Allah fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha akwai yiwar yau azanta akwai kuma yiwar ma yaji tsoron Allah ya dena malamai suke cewa ita kalma idan ka dau janibin alkhairinta to alkalimatu tayyiba sadaqa kama jaa fil hadith hadith ya inganta manzo Allah ya ce kalma mai kyau sadaka ce an bayyana wani Allah ya ma albarka to tamkar ka dau kudi ne aljihun ka ba wani sadaka kai wani ina ma fatan alkai kai wani akwai alkai a rayuwarka to duk wannan sune alkalimatu tayyiba ko baka da kudi to kai guzurin waɗannan kalmomi cikin bakinka kana faɗa wa mutane manzon Allah ya fassara su da sarka ne sabanin yanzu zagi da cin mutunci da giba shine ya maye gun waɗannan kalmomi masu albarka da wahala a zauna majalisi kaji anna yabon wani ana albarkantar da shi sai dai abin da ya aka san wannan zagi da cin mutunci da giba wannan kuma hasara ce wannan kuma bala'i ne mai girman gaske manzon Allah ya ce kalma mai kyau sadaka ce ka dinga faɗa wa ɗan uwanka kalma mai kyau ka dinga faɗa masa abin da zai ji daɗi ya faranta masa rai kar ka yi ƙoƙarin faɗa masa abin da kullum zai dugun zama ita da hankalin shi wannan musulunci mu bai koyar da mu wannan ba ku duba banu Isra'il sune kabila ko al'umma su ma mafiya taurin kai a al'ummatan da Allah ya gaba daya bayan kasa amma sai Allah ya wa junansu da junansu wasiya in za ku fadi magana ku fadi magana mai kyau wa iz akhazna mithaqa bani isra'il
wa iz akhazna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa allah wa bil walidayni ihsana وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون
الله كيتشاو إذ أكذنا malaman tafsir suna cewa duk inda iz ta zo a Qur'ani ana kaddara wazkur a bayanta wazkur iz akazana misaqa bani isra'il ka ambatawa al'ummar ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukina muni al'ummar sa Allah ya ce a karanta mana lokacin da Allah ya riki alƙawari da banu isra'il sune al-yahud wa an-nasara yace la ta'buduna illa allah kar ku bautawa kowa sai Allah Allah ne abin bauta a samai da kasai shine abin bauta ga kowa ga komai Allah yace banu isra'ila alƙawari na da ku kuyi wannan sannan abu na biyu wa bil walidaini ihsana game da maifa guda biyu a kyautata musu a kyautata musu a kyautata musu shi ma wannan wani mawdu'i ne mai zaman kansa wanda matasa da yawa suke sakaci da wannan akwai wani bawan Allah yake ba mu labari cewa lokacin sahabbai ya samu tsautsayi ya kisa kai sai je wajen amir na wancan lokaci sai yake cewa da shi ɗai daga cikin mahaifanka suna da rai sai yace wallahi duk su mutu shi mai kisa kan kenan sai yace to kai ma ka shiga uku baka da wani shato court na gafarta zunubi abun Allah ka je ka dinga yin aiki ba iyaka har sai in Allah ya ga zuciyarka da gaske kake yi sanan ya yi makusantan saka tambaye shi me ya faru haka sai ke ta da mahaifansa ɗayan ko biyun suna nan idan ya je kyautata musu ya faranta musu rai to daɗin da suka ji Allah zai kirkirar masa da ladan da ko ladan kisan kan yi sai Allah ya yi masa domin martaba da kima ta mahaifa a gumusu ba an bai mutuwa nan saboda ka Allah ya ce banu isra'ila ku yi wa mahaifan ku kyautatawa musu sannan wa bil walidaini ihsana wa zil qurba wal yatama sannan zil qurba makusanta kannanka yayyanka uwa dai uba dai ko uba dai ko uwa dai ƴaƴan babbanni da kawannai da ummomi da waye in Allah ya ma rufin asiri su fara sani su fara sani kar ka zama inuwar giginya na nesa ne kan sha inuwar ga ƴan uwanka da kuke da alaka ta jini qur'ani iya ta kiran wa bizil qurba a gura bai dawa qur'ani amma kai kyautar ka ko sadakar ka ko taimakon ka ba za ka taimake su ba wannan haƙƙi ne wanda Allah ya kiraye abun haƙƙi cikin suratul isra وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ
وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وكان الشيطان لربه كفورا
ارى ما زلك حقري هو كما تبغى قصر شيء الله يسي وات ذل قربا حقه كباوا مكسنت حقي سو ان جاء الله سي ابن هي الله يقرا ابن ده حقي كدوبا يند الله يقرا يتي مكن دان هو ده حقي اذا كان ده حالي بك تمكي شي با اكو حقي سو وند بك سوقي با الله يقرا ابن ده حقي وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل سنه ده مسكيني ده ان تفرقي سي الله يتي ولا تبذر تبذيرا كركوي المبذرنشي المبذرنشي kar ku kashe dukiya ta inda ba ta da amfani domin inda al-mubazzirina kanu ikiwa da shayatin domin ainihin masu al-mubazzaranci sun kasance yan uwa ne na shedan da masu al-mubazzaranci da shedan to Allah ta'ala yake cewa yan uwa ne kamar dan juma ne da dan jimai da shedan da masu al-mubazzaranci Allah ta'ala ya mana jagora saboda haka mu gane kan cewa dan uwa iya da haƙi wanda Qur'ani ya kira abin haƙi kuma ya ce ka taimake shi sabanin irin abubuwan da suke faruwa yau zaka tsakanin dan uwa da dan uwa ba a shiri tsakanin dan uwa da dan uwa ba a game shi ji da juna tsakanin dan uwa da dan uwa ana gaba ana harba bakaken maganganu wannan ba a gidan musulunci ba musulunci bai da wannan ba musulunci ya ce yayi wa Allah ya alƙawari da Bani Isra'il alƙawarin da yi da su bayan bautawa Allah shi kadai da kyautatawa mahaifa sannan kuma a taimaki yan uwa cikin abin da Allah ya hore waliyatama wal masakin sannan marayu sannan miskinai sannan Allah ya ce qulu lin nasi husna shi ma aqasna misa ga Bani Isra'il wa qulu lin nasi husna kenan alƙawari Allah ya rika da su tunda wannan duwa wal aqraf ne wa bizil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna kuma na fada kamar yadda malamai suke fada in Allah ya ce iz alqur'ani to ana kaddara wa zukur a bayan ta mazala ya ambatawa al'ummarsa kuma wannan dokokin yana kansu daga cikin dokokin da suke kanmu akwai fada wa mutane magana mai kyau wa qulu lin nasi husna ka fadi magana mai kyau ga mutane ba magana akasin mai kyau ba ka fadi magana mai kyau irin abubuwan da muka bada misali da su kai wane akwai alkhairi a rayuwarka wane Allah ya ma albarka wane Allah ya kara wa rayuwa albarka wannan kalmomi ne sadaka ne kuma cika umarnin Allah subhanahu wataala ne muna cikin gabatar da wannan tattaunawa da ku do sai kon ba hoshi ya ce zakara a hannu baya cara to sai ga babban malamin mu jagoran mu kuduwa a gunmu wanda kusan duk wannan abin da ake ji muna kamantawa da daddabarawa da sanin su kuma da goyen bayan su da karfafar gwiwar su ina Sheikh Musa Adam mai hula Allah ta'ala ya kara wa rayuwa albarka Allah ya kara jagoranci Allah ya albarka tare da rakiyar aminin sa manaja na alheri Brent Alhaji Umar Allah ta'ala ya albarka bayan wannan hatta ka fada wa mabukaci kalma mai kyau ya roke ka yayi bara ka fada masa kalma mai kyau ya ji dadi Allah ya ce yafi alkhairi akan ka bahi sadaka ka bi da cutarwa gashi nan dai je ka misali kaga ka bashin dai amma kuma ka bibi bashin da wani abu mai muni shine tozartawa ko kaskantarwa to Allah ya ce da ka dau duk girman abu ka ba da shi ka bi bayarwar da irin wannan kalma to kwara karka bayar ka fada mabukacin magana mai kyau qaulun ma'ruf
qaulun ma'ruf wa maghfiratun khayrun min sadaqa خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم
الله ke cewa kaulun ma'ruf magana dacacciya cikin shari'a magana mai kyau wanda shari'a ta santa kuma tace a fursata to khairu min sadaqatin yattaba'uha adha Allah ya ce tafi alkhairi akan sadakar da cutarwa ko gorantawa za ta bi bayan ta ku duba inda sadaka take da alkhairi ya ce sadakatu burhan ya zo a hadisi ita sadaka dalili ne in kai ta da ikhlasi da kyakkyawan niyya ta kai ka zuwa ga ramar Allah amma kalma a baki tana iya rusa sadaka ka diyawanta tana iya bata sadaka yasa Qur'ani yake jan hankalin mu Allah yake jan kunnan mu mu kiyayi bibiyar sadakokinmu da alkhairanmu da kalmomi marasa kyau ya ayyuhal ladina amanu
ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين
الله تعالى كيتوا يا ايها الذين امنوا يا قوم اسلموا ايمانا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى kada ku bata sadakokinku bil manni da gori wal aza da cutarwa sai Allah yake kwatanta gori da cutarwa bayan sadaka kamar mai aikata riya kamar wanda yumfiku amma law ri'a annas kamar wanda yake ciye da dukiyarsa dan riya dan mutane su gani wala yu'minu billahi wala bil yawmil akhir kamar wanda bai imani da Allah ba ko bai imani da ranar alkiyama ba kun ga gori da baki ake yi ko ba haka bane ai ba dan mu ba ai wani mu muka yi shi ba ko ba ka suke fada bane wani ba mu muka yi shi kaga iyane ma yasa rigar Allah abu wani ai duk abin nan da yake takama mu ne ai yanzu muna zari tallafin mu shi kenan to da yawa za ga mutum musamman in ransa ya baci ga wani to sai dinga kokarin tuno abin da ya masa na alkhairi iyane ma ya bi shi da mummunar karma to shedan ne yake ingiza mutane wannan domin ya musu hasara aikinsu duk abin da kai in dai dan Allah ne kai shiru ka kwatanta kanka kamar irin mutanen Madina Allah ta'ala yana cewa in dai sun bayar din to kwata kwata wannan abin ya fita daga zuciyarsu ya fita daga idansu ya fita daga bakinsu in dai sun bayar ba su da bukata gare shi to kai ma duk wanda kai wa alkhairi ko da la qadar Allah shi dan zai sa ku samu rahim fahimtar juna da rigima da daru to karka yadda ba ka kofa ka goranta masa idan ka goranta masa Allah iya ma albishir wannan aiki naka ya rushe gaba ɗayan shi aikin ka ya rushe kalma ce zaka faɗa cikin bacin rabe kai aune ba aikin da kai da Allah ta'ala ya ma tanadin sa aka mashi a cikin account din lahira to gori da baki zai iya fitowa da wannan aikin ya rushe shi gaba ɗaya saboda mu kiyaye irin wannan kalmomi ya yanwa kalma mummuna daure baki ake akanta ba su a fartata yasa Allah ta'ala ya wa dan adam tunani idan zuciya ta yunkuro kafin harshe ya furta to a san me za a faɗa a tattauna kamar ina abinda ba haushi yake faɗa a tattauna kafin a furta magana daga cikin cikar mutum da matsayinsa da kuma karfin imaninsa manzon Allah ke cewa ba mumini bane kai ba mai karfi bane wanda an tashi ko kuwa zai bige wannan ya kada wannan hadisi Imam Nawawi yake cewa mai karfi shine yamliku nafsahu indal ghadab wanda ya iya da full control na zuciyarsa a lokacin da ya fishi duk fishinsa to ba zai furta abin da zai fita out of control Allah shi ba to wannan shine cikar imani kuma wannan shine karfin imani da muke nema Allah ta'ala ya mana rizki da shi annabi rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wanda duk abin da abu ne mai kyau ko abu ne na Allah san barka to shine masalul a'la akan abu duk wata dabi'a mai kyau da za a ganta ce ma jallalale to manzo Allah shine gaba da kowa akan abu amma duk da haka da yake kiyada yake jagoranci yake sai Allah ke fadar wata suffa tasa wanda ake son dukkan wani ra'i wanda yake kula da al'umma ya kula da irin wannan irin abin da Allah ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda duk yanda ka kai da iya jagoranci da iya mulkin mutane har in aka samu akasin da Allah akasin abin da Allah ya shedi manzon Allah da shi to babu shakka jagorancin ba zai ci nasara ba za a kai gaci ba kuma ba za a samu abin da ake so ba Allah ke cewa bima rahmatin min Allah
fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan sabb فأعرضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
الله كتاب بما رحمة من الله بعد أن ترحمة لك الله با لنت لهم وأن الله تعالى حتى ما كان صحبانك زوا غريكا توانا وترحمة لك الله رحمة الله إما دجنكي yasa suke jin maganar ka suka yadda kai shugaban su ne suka yadda kai jagoran su ne kuma sai Allah yake ban manzon Allah bayan Allah ya aiki irin nasa tunda hada zukata aikin Allah ne dan adam abin da zai iya yi ya fada ya jawo hankali ta dukkan irin fagen da Allah ya bashi da ba amma juya zuciya daga nan ta koma nan Allah ne yake dan adam bai isa ba yasa shugaba yake koyar da mu cewa mu dinga addu'a ya Allah mai jijiyoyi zukata ka juye zukatar mu kan addini ya Allah mai sarrafa zukata ka ainihin karkatar da zuciyar mu inda yake shine alkhairi akan da'a gare ka ya Allah kuma akan addinin ka ya Allah yasa ku duba yanda manzon Allah yake kaunar Abu Talib irin kauna da kuma tuna irin alkhairan da Abu Talib yayi masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga jabda mutuwarsa ta zo shi Abu Talib kuma iya ne ma ya mutu ba musulmi ba manzon Allah hankalin sai tashi yake cewa ya am qul la ilaha illallah ya bafana kace la ilaha illallah in ka fadi wannan kalmar to ni zan tsaye ma akan ta gobe alkiyama ba za ka shiga wuta ba kalma ce wanda in ka fada ka mutu akan ta zaka tafi aljanna ka fada ya am a go lokacin ga Abu Jahila kusa da yi da sauran wasu kafirai a targabu an millati Abdul Muttalib suke ce da yanzu kenan zaka daina kudin addini iyaye da kakanni zaka bar gargajiya zaka bi yara a karshe ne yake cewa shi ya mutu kan addinin gargajiya da iyaye da kakanni manzo Allah yake ta kuka domin ya so Abu Talib bin Sulunta sai Allah ta'ala yake cewa da shi innaka la tahdi
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين
الله كتو يا رسول الله إنك لا تهدي من أحببت كي بذاك إيه شريع دون كي سوا دون إيه شريع أبو الله تكي walakin Allah yahdi man yasha duk wanda ya gani akan shari'a to Allah ne so ba kokarin sa bane to saboda haka Allah ya gama nasa na shari'ar da sahabbai tare da bambancin yaran su da launin fatar su da kabilan su ya tara wa manzon Allah su a gaban shi sai Allah ya ce kai ma kuma ga wani hali naka da ake so shugaba ya kwaikwaya walau kunta fazzan ghalizan qalb manzon Allah da ka kasance mutum mai kaushin zuciya mai furta magana da tsauri mai fitar da furcin da idan aka harbi wani mai hankalin ko mai imani to dafin da zai samu ya faɗa ke shi da bulala mai hankali iya jin tsoron magana fiye da tsoron abin da za a dake shi ko za a jefe shi na wani dutse ko bulala to da manzon Allah kalmar ka masu tsauri ce masu fita ce haka abin da ka dama ka faɗa sai Allah ya ce wallahi lam fadu min hawli duk da sai sun watsa sun farka ba mai zama to ashe kalma mai kyau tana iya zaurar da mutum karkashin ka gunga koda baka bashi komai koda baka da halin da zaka bashi ka bashi in je kullun kalmar ka mai kyau ce a kansa akwai yiwuwar Allah zai mallaka mashi akwai yiwuwar zai ke jin maganar ka akwai yiwuwar zai ke dabbakuwa da dabi'un ka yanzu ga malaman mu nan Allah musu albarka abubuwan da suke yi ba abin da za a kwatanta shi da wata dukiyar duniya a kansa a saka amana nasiha a kira ka gefe a kira ka a waya a muku nasiha am ai khas akai akhawasul qas duk ai muku wannan amma sai kake ji kai akwai lokacin da kwara ma ka tafi ka bar wannan malamin naka a duniya domin irin alkhairin da kake gani in ya gushe ya barka ba inda zaka same shi to saboda kalma tana tasiri hatta wajen jagoranci ka dinga tattauna magana kafin ka furta domin in ta fito din ba a daidai ba za ta yi barnar da za a dade ba ta gyaru ba ana fahimtar wannan Allah yace walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam fadu min hawlik sai Allah yace fa'fu anhum kai musu afwa a matsayin ka na jagora za su ma ba daidai ba wani da sani wani ba da sani ba ka masa afwa kamar yadda ake cewa Abdurrahman bin Auf ɗaya daga cikin asharatul bashirin bil janna iya da wani bawa sai tura shi kiwon dabbobi da yaje kiwon dabbobin sai da wata dabba a kari haka ta kari sai shi Abdurrahman dan Auf yake tambayar wannan bawan ya aka yi ta kari wannan tsautsayi ji ba aka yi ba gani ba ko kuma gona wani ta je Allah sai wannan bawan yake cewa wallahi ba ɗaya da gangan na kariya ta wallahi da gangan ba abin da ta sai ce to ka faɗa haka dan na fasata ne fishi to ban yi ba na yafe ba kai ka je ma na yanta ka daina bautar ma ka zama da ka tafi nasa to kun ga wannan shine mallakar zuciya iya da kyakkyawan mataki da zai ɗauka kan shi amma ya fi ƙarfin zuciyarsa ya mai abin da aka san abin da ya masa to wannan shine irin tsarin da in kai wa mutum wallahi sai ya zama sirkinka wallahi ya zagiye ka ya ɓata ka ya aibata ka kai kuma ka yabe shi kai kuma ka faɗi alkhairinsa to babu shakka ka mai abin da ka ɗaure shi da jijiyar jikinsa gaba ɗaya ba inda zai yi da kai kuma Allah sai ya ɗauka ka a kan shi saboda manzon Allah ba mai kaushin zuciya ba ne ba mai tsanantawa ba ne manzon Allah duk abin da yake tsanani ne ba ya shigarsa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fa'fu anhum wastaghfir lahum ka dinga nema musu gafarar Allah sannan wa shawirhum fil amr duk abin da ya taso ayi shawara ya rasulullah manzon Allah ya fi kowa hankali amma Allah ya ce yi shawara da sahabbansa akwai lokacin da ghazwatul khandaq yakin gwalalo wanda aka tuna ganuwa aka kewaye madina an zo ana tsaye sahabbai sun yi kungiya an aita goran gayyata domin a zo an murzuke musulmai da manzon Allah a garin madina fab ɗaya kawai to ana wannan yanayi a cikin tsoro da fargaba yi salmanul farisi Allah ta'ala ya kara yadda da shi ya ce ya rasulullah ni ina da shawara mu a ƙasarmu idan an zo za a yi mana irin wannan fungarfin a zo har gida a ci mu da yaƙi to zuwa muke miki kewaye garinmu da rami gaba ɗayan shi shi mu tsaitsaya a bakin ramin duk wanda ya faɗo ramin kafin ya fito mun gama da shi to idan abu ya kore maka an fi ƙarfin mu haka muke manzon Allah ya ɗau shawarar salmanul farisi da shi aka zo aka dinga tono aka kewaye garin madina lokacin sallallahu alaihi wasallam kaga wa shawarun fil amr akwai wani yaki ma an fita sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa wani ruwa a gaban su wani ruwa na kogi aka iya gaban su sai wani sahabi ya zage ya rasulullah wannan tsayuwar da muke umarnin Allah ne ko kuma dibarar yaki ce in umarnin Allah ne ba mu da zabi dole mu tsaya amma in dibarar yaki ce ina da shawara wannan ruwan mu sashi a bayanmu mana mu yi garkuwa da shi za su matsu su kawo kansu don su sayi ruwan da za su sha kaga mun samu dama da za mu gama da su manzon Allah ya ɗau shawarar wannan sahabin ya shiga gaban ruwan ya dawo bayansu to duk inda ka kai da ilimi ko shekaru har in Allah ya haɗa ka da al'umma to kar ka dinga yanke shawara kai kaɗai ka dinga shawarar da su ko a ma'aikata ce ko a gida ne ma Allah ya sa ƴaƴanka sun fara hankalta sun fara manyanta to ka dinga shawara da su ko da ainihin wajen aiki ne laborerinka ƙananan ma'aikata ka dinga shawara da su ɗalibanka an kai malami ne ka dinga shawara da masu hankalin cikinsu to aikin zai zama cewa akwai albarka a ciki mu sani kan cewa wa sha'afa annum wastaghfir lahum wa shawarhum fil amr fa iza azamta fa tawakkal ala Allah idan kun yanke duka to za ku zartar da abin ku dogara ga Allah domin Allah ta'ala iya son masu dogaro da shi mu sani ya yan uwa ita kalma a ibara ce fala budda an takuna al-ibara allati yatakallamu biha da'iya sha'iqa layyina babu shakka ana so ba makawa duk wani da'i ko jagoran al'umma ya dinga furta kalmomi masu laushi kalmomi masu albarka da za su soyo a ran wanda zai ji kalmar ya dinga nisantar da kansa da ibara sayyi'a ibara mummuna ta zagi ko cin mutunci da kuma alƙaulul jazi magana da za ta sa a dare a watsi a samu nisa da juna wal kalima al ghalila da kalma mai kaushi duk jagoran al'umma ko cikin abokai ne ka guji irin wannan kalmomi domin shi jagora a ko ina ne ya ta'amal ma'a qulubin nas ya aiki da zukatan mutane kana kiwon su kana hararar ina suka karkata mu sani cewa ita kuma zuciya kamar kurar karfi ce tana damfarar abun nan da daddi kalma mai kyau wanda Allah ta'ala bu'isa bi al-anbiya wal mursalun ko wal mursalin Allah ya turo annabawa da manzanni fa amara bil qawli al-hasan ma al-qarib wal ba'id was sadiq Allah ta'ala da kansa yi umarni a faɗi kalma mai kyau na makusanci ne a'a wanda yake nesa ne aboki ne a'a har abokin gaba ma har abokin adawa ma wannan sai ajma'in har mutane ma duka ma ka faɗa musu kalmar mai kyau annabawa guda biyu ya kuke daga hannu lokaci annabi Nuhu alaihi salam mutanen su suka ce inna lanaraka fi dalalin mubin annabi ne mursali ne ine farkon manzo suka ce kai kana kan bata batan ma mabayyane a gurguje mai annabin yace musu
قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين
النبي نوح عليه السلام يقول يا قوم ليس بي ضلالة abin da kuke jingiran da shi ba ni da shi a jiki na ni ba bata ce ba ne kaga iya da dama nake kubata tuni mutanen banza ka a dai wannan ba kaga abokan adawar sa ne a zahiri amma bai faɗa musu magana irin abin da suka faɗa masa ba yace a sai ya kore abin da suka jingina masa kuma yake tabbatar da matsayin sa a gare su walakinni rasulun min rabbil alamin annabi hud ma sun ce inna lanaraka fi sabahatin wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin yace da sai ya kore
qala ya qaumi laysa bi safaha walakinni rasulun min rabbil alamin
Annabi alayhi salam shi ma sun ce suna ganin akwai safaha to malamai dai sun ce akwai me yake cewa da zambi ya fi karfin bakin gaza ba duk kalma bace in su sun fada wa annabi kai zaka fasara ta a gayanta ba zai yi ba suna jingina annabi da kalma mara kyau ta irin kamar a kwatanta mutum da ciwon kwakwalwa haka suke kwatanta annabi ya kudu da irin wannan sai ce ya kaumi laysa bi safaha abinda kuke jingina min na tabar kwakwalwa ko ciwon kwakwalwa ba da shi walakin ni rasulun min rabbil alamin ni manzo ne daga Allah ubangiji ku ai ba da wani abin ba wannan ba kaga zancan a matsayinka na jagora ko na wane ne ka dinga fadar duk abin da ka so dan za a bi ka dan dole to wannan ba dabi'un magabata bane ba dabi'un annabawa bane mu sani ƴan uwa a kalma a tayyiba khulqul islam kalma mai kyau tana cikin dabi'un musulunci alladhi ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ta'ala ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan musulunci kuma ya ce bu'istu li utammima makarimul akhlaq ni an turo ni in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin in cika dukkan dabi'u masu kyau kuma da bakin sa ya ce al-kalima al-kalimatu at-tayyiba sadaqa ita kalma mai kyau sadaka ce kamar yadda muka yi bayani da su zaka samu ladan mai girma idan kullum aikin ka fadar kalma mai kyau li'annaha tusiru sama za ta faranta zukatan masu ji wani Allah ma albarka wani rayuwarka abun koyi ce mai kyau kaga zaka sa mai farin ciki ko da ya tana da radadin cire tallafin mai sai ji dadi dadi ko ko ba haka bane ko ya tana masara ta fece ga wai yayi kaza in iya jin kalmomi masu dadi zaka dan sauƙaƙa masa lafiyar zuciyarsa to wannan sanya farin cikin a zukatan mai imani ma sadaka ce kuma abin da Allah ta'ala yake so ne kuma tana yayin kirjin masu imani ta khayyara min alwaqi'a shay'a kuma ita kalma mai kyau tana canje yanayi da wani abu ko mun kankanta sa manzon Allah yake cewa babu tsafi babu wani tsuntsu zai iya tasiri akan ka amma wayi ujini wayi ujibni alfa'al wayi ujibni alfa'al fa'al iya burburje ne inji manzon Allah fa'al shine alkalimatu alhasana ko alkalimatu tayyiba ka ina ganin kakan nan za ta yi albarka misali ka ina ganin nan da kisu kaza akwai alkhairi to haka ake so kar kullun bakin ka bala'i 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 ina zato nan da lokaci kadan Allah zai iya canja al'amari to manzo Allah ya ce hakan iya ba inshawa akwai wani bawan Allah an ce ya zo mutuwa mutum ne mai zulubi mai yawa sai yake cewa me kake zato ga ubangijinka sai yake ce azunnu bi rabbi khaira duk zulubi na amma wallahi ni alkhairi nake zatawa ga ubangijina an ce sai Allah ya ce alkhairi ku ka same shi amma a yanzu kullun baki mu musulma ai man nan akwai wanda yake ce ma yan ƙara kuɗin mai kuma ƙarya yake ba ƙara din kullun irin wannan ai matsala 60 ai 70 to me jin dadin wannan labarin in ma ka faɗa me dadin sa ita musiba ba a san daidaita da ba a so kullun alkhairi ake so yayi yawa a cikin mutane ba shedi ba mu dinga rike bakunan mu ya yan uwa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisul qudsi Allah ta'ala ke cewa ana inda zanna abdi bi bana jawo hadisin domin akwai malam akwasa ba zan iya ba an gane ko yawa duk inda bawa na ya zace ni ina go idan ka zace alkhairi to Allah zai sa alkhairin ya same ka idan kai zaten sharri da wahala da bala'i to akwai yuwar ka fada cikin wani musiba duk inda bawa na ya zace ni to Allah ya ce manzon Allah ka fada wa bayina ni ina go to dan Allah ya zo akasarin mu yawancin mu me muke zata wa Allah ne ba alkhairi ba kullum maganar mu ba dadi ai ai sai nan gaba ma ai ai sai nan gaba hadda shi ba a ciki ba hadda shi hadda iyalansa hadda ƴaƴansa hadda kowa nasa to in nan gaban bala'in yayi bala'i kai zaka hukuta ne hadda iyaye ma wani iyayensa hadda su baci to so ya ƴan uwa mu dinga sanin kalmar da zamu faɗa mu dinga zaton alkhairi wa junanmu ya zamto junanmu kullum alkhairi ne yake baibaye shi kar ya zama to sharri ne yake yawa cikin bakin ana ta mana ishara lokaci yayi a kusan karshe karshe a ya tabbata kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan adam zai iya furta wata kalma bai aune ba kalma za ta iya sa masa yayi bursuna a wutar jahannama sama da shekara 70 kalma guda ɗaya kawai kalman nan da kuke gani za ta iya kai mutum aljanna za ta iya kai mutum wuta mu yi kokarin kiyaye bakunan biyayen uwa daga kisar wani mara lafiya kamar yadda na faɗa me yake zato ga ubangijin sai ce alkhairi kuma alkhairi ya same shi manzon Allah yake cewa la tad'u lil mayyit illa khaira fa innal mala'ika yu'minuna ala ma taqulu kar ku yi addu'a kar ku furta wani abu bayan mutum ya mutu sai alkhairi ga malamin Allah ya masa albarka lokacin da yake ta'ziyar dan uwa malam Ibrahim Musa Albani Kuri a darasin sa na ran Lahadi na ga karatu iya cewa alkhairi ne ka dinka fatar alkhairin mutum bayan ya mutu gashi nan a zo duk abin da ka sani na alkhairi in dai mutum ya mutu ka faɗi shi a ji daɗi a masa addu'a a masa fatan alkhairi duk kuma abin da ka sani mai muni bayan mutum ya mutu ka kame bakin ka domin shi ya ji ya hada ubangiji baka sani ba ya gafarta masa bai gafarta masa baka sani akwai yiwuwar ya gafarta masa ma baka sani ba kai ya barka a ruwa kana duniya kana fama amma kana zagin sa bayan ba mamaki Allah ya gafarta masa malam Usaimin Allah ya masa rahama ya faɗi guraben da Allah yake wa mutum gafara da afuwa sama da gu goma kafin ya mutu ya ce wani daga cikin bayin Allah ido biyu da zai da mala'ikan mutuwa tsoratar da zai yi sai Allah ya gafarta masa wani kuma a kokarin daukar ransa Allah zai gafarta masa wani san ya shi kabari da za a yi ganin mala'iku matambaya sai Allah ya yi masa baka sani ba ban sani so daga duk mutumin da ya mutu kar ka ji sharrin sa bakin ka kullun a dinga farar alkhairi mu sani cewa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karshe a hajjin ban kwana da yi iya cewa ala inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaykum da jininku da dukiyoyinku da mutuncinku mahallu shayi mutuncinku wani barawo ne ai wani mazinaci ai wani kaza ne wannan mutunci ne ka keta alfarmarsa kuma ka yi furubin kan abin da kake faɗa wallahi ba za ka iya yi ba to manzon Allah ya ce haram inda ka san an haramta zina an haramta giya an haramta sata to an haramta cin mutuncin dan uwanka musulmi an haramta haram manzon Allah ya ce daga cikin irin kalmar da bai ce ke furtawa mai muni shine riba baki zai furta gibar dan uwansa musulmi cikin minti ɗaya sakan 30 yayi gibar sa ya wuce ko manzon Allah ya ce ita giba ka faɗi kalma mai muni dan uwanka baya nan to manzon Allah ya ce yafi zunubin wannan yafi zunubin zina al-gibatu ashadu min az-zina kuma ba zina ce akai wala taqrabu az-zina amma giba an ce zunubin ta yafi na zina na tambayi wani malami nake ce me hikima an sai ce zina in kai ta ai tsakaninka ne ga ubangiji inda ba zina ta alfarma ba kaman kai zina da matar wani ko yar wani ka san ya san ka to wannan dole sai iya cikin cin mutunci shi ba to amma zina ta karuwai ta wanda suka ballas garda kansu to wanda Allah ya kaddare shi da tuba ta wacce da so tsakaninsu da ubangiji ne Allah ya yi amma giba sai ka je ka nemi wanda kai ya nema an fahimci hadarin abin Allah ta'ala ya kiyaye mu ya tsare mana bakunan mu da harasan mu ya sa mu yi lafiya mu yi lafiya ba doguwar kata ma ga malam azaune abinda muka faɗa dai Allah ba mu da su kuskure kuma Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa babu shakka in an ji za a yi sinatsar ko anan ko a waya zaki rai mu faɗa mana Allah ya mana albarka Allah ya jikan mu ya jikan mahaifan mu duk wanda ya zo wannan majalisi Allah ka bai da shi gidansa lafiya Allah ta'ala ya jikan mamacin mu gaba daya da wanda suka rasa a wannan gida da wannan da makwata duk Allah ta'ala ya aiki gafarta musu shi wanda ya asasa wannan masallaci Allah ya masa jagora ayyukan sana alkhairi da yake aiwatarwa Allah ya ba shi ikon lillinkawa abin da yake na kuskure da ba daidai ba Allah ya ba shi ikon gyarawa Allah ya sa yayi lafiya ya gama lafiya Allah ya sa mu lafiya mu gama lafiya Allah ka saukar da albarkarka a wannan gari namu da garuruwan musulmai malaman mu Allah ya ba su tsaro da kariya Allah ya kare mana su Allah ya kare mana mutuncin su da jinanan su da rayuwar su Allah ya ba su kariya Allah ya ba su tsaro daga gare ka ya rabbal alamin Allah ka ba mu damana mai albarka majinyatan mu gidajen su Allah ka ba su lafiya ima yanzu haka yana da majinyaci a asibiti ina fatan a sashi a cikin addu'a Allah ta'ala ya bata lafiya Allah ta'ala ya sanya kafara ce Allah ta'ala ya taimake mu gaba daya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.